sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. Jummai Ali da sahabi Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji kiran da Professor Bube na Maiwa AYN Africa a kan barin mace ta yi takara idan tana so a daina fakewa da guzuma ana sarakar sana. Kamar kowace ranar Laraba akwai maimaitawa ciki da gaskiya. Za ku ji muhimmancin zaman lafiya. Sai kuma sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Jiya talata Madam Hillary Clinton ta ayyana kanta a zaman kyar takarar shugabancin Amurka, mataki da ya ba ta damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a zaben shugabancin na Amurka. Abokin takarar ta sanata mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijai Bernie Sanders ya samu nasara a jihar North Dakota a zaben na jiya talata, amma Clinton ta lashe jihohin South Dakota da New Mexico da kuma New Jersey. Shugaba Obama ya kira duka 'yan takarar biyu jiya talatan har ya taya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a nasarar da ta samu na wakilan da za su sa ta zama 'yar takarar shugabancin Amurka. Hakanan ya gode wa Senator Sanders saboda shawo kan miliyoyin Amurka su goyi bayansa da kuma jawo hankali kan batutuwa da suka hada da gibi tsakanin masu hali da marasa karfi. Sanders, wanda a halin yanzu yake kan gaba a zaben da aka yi a jihar Montana, ya gaya magoya bayansa cewa ya kira tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a daren jiya na talata domin ya taya ta murna kan nasarori da ta samu. Ya yi magana kan cewa za su yi aiki tare domin su ga cewa an kada Donald Trump a zabe mai zuwa.
Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister India Narendra Modi sun sake nanata irin dangantaka mai karfi da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Kasashen duniya biyu da suka dara saura yawan jama'a bisa tafarkin mulkin demokradiyya. Shugabannin biyu sun gana ne jiya talata a fadar shugaban Amurka ta White House a hira da muryar Amurka. Wani masani wanda yake aiki da wata cibiya da ke nan birnin Washington DC ya ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin shugabannin biyu. Shugabannin biyu sun ce sun dukufa wajen sanya hannu a kan yarjejeniyar da aka kulla a kan canjin yanayi a birnin Paris kan ƙarshen shekara, ko da suke ba su bayyana lokaci ba kamar yadda wasu suke zato. A yayin da Prime Minister Modi yake tsaye a gefen hannun damansa a fadar ofishinsa bayan da suka kammala zagaye na farko na shawarwari, Mr. Obama ya ce jigo gare mu dukka biyu shi ne yadda za mu haɓaka ko kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma kawar da talauci tsakanin al'umma.
Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa ƙasashe da suke kungiyar ba su da izinin ɗaure ƴanci rani ko baƙin haure kawai domin sun tsallaka ta kan iyakokin ƙasashen 26 na ƙungiyar waɗanda ‘ya’yansu suke iya balaguro tsakanin ƙasashen ba tare da fasfot ba. A wani hukuncin da ta yanke jiya talata a Luxembourg ta ce dokokin tarayyar Turai sun hana irin wannan kamin, sai dai idan mutanen waɗanda ba 'yan ƙasashen ƙungiyar ba ne suka aikata wani laifi ko kuma tuni aka saka su cikin waɗanda ƙasa ko ƙasashen suka ayyana korarsu. Hakanan kotun ta haramta kama baƙin haure ko 'yan gudun hijira ko cirani waɗanda suke tsallaka ta kan iyakokin ƙasashen da zammar ci gaba da balaguro. Nan take dai ba a iya tantance tasirin wannan hukunci ba.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana damuwa cewa kila gwamnatin Obama ba ta ɗaukar matakai na takawa rashin birki a kan abin da suka ce muguwar rawar da take takawa a ƙasashen Ukraine da Georgia. Senator Bob Menendez ya ce ya damu cewa saƙon da shugaban Rasha Vladimir Putin yake ɗauka daga irin matakan da suke ɗauka shi ne irin takalar da yake yi akan cewa mataki ne da ya dace. Maganar da 'yan majalisar suke yi shi ne kila cizirin Crimea da Rasha ta yi a shekara ta 2014 da kuma ci gaba da goyon bayan da take baiwa 'yan tawaye a gabashin ƙasar Ukraine. Haka kuma a shekara ta 2008 Rasha ta yi amfani da karfin soja a kasar Georgia daga bisani ta goyi bayan ballewar kudancin Ossetia da Abkhazia a zaman kasashe masu zaman kansu. Senator Menendez ya ce me yasa Amurka ba ta amfani da muradun madafin diplomasiya masu ƙarfi waɗanda za su taimaka. Wataƙila Rasha ta gane cewa akwai ranar ƙin dillanci kan irin matakan da take ɗauka. Wata jami'ar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta kare irin matakin da Amurka ta da ƙawayenta suke ɗauka a kan Rasha wadda suka haɗa da takunkumin karya tattalin arziki.
Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya gabatar da wani shiri wadda zai kawar da talauci a Amurka. Shirin zai garan bawul ga tsarin tattalin wato tallafin abinci da muhalli da sauran tsare-tsare na agaza a marasa ƙarfi. Sabon shirin zai buƙaci waɗanda suke samun irin wannan tallafi su yi wasu ayyuka. Sannan kuma shirin zai sakar wa jihohi mara wajen amfani da tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa domin tallafawa talakawa. Da yake jawabi jiya Talata a nan birnin Washington, Ryan ya ce abin da shirin nan zai samar shi ne sabuwar hanyar yaƙi da talauci wadda zai sake farfaɗo da manufar tsamo mutane daga ƙangi da kuma magance kotun karar sassalar talauci. Amma wasu 'yan jam'iyyar Democrat da wasu masana da wasu ƙwararru sun yi watsi da shirin da kakakin majalisa Ryan ya gabatar.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dazu-dazun nan muka samu labarin rasuwar Stephen Kashi. Domin tabbatar da wannan labari ko gaskiya ne, mun bugawa muƙaddashin sakataren ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Dr. Sanusi wanda a halin yanzu yake tare da mu akan waya. Dr. Sanusi, ina kwana?
Barka da kwana.
Ina gajiya.
To, alhamdulillah, lafiya kalau.
Yawwa, to wannan labari da muka ji na rasuwar Stephen Kashi gaskiya ne ko ko jita-jita ne?
Eto, malama gaskiya ne, mun tashi yau da sassafe yau wajen ƙarfe 4 muka samu labarin da cewa Allah ya yi wa Coach Stephen Kashi rasuwa.
To, ya yi ciwo ne koko dai a rakwana ce ta zo?
To, ni da abinda ya biyo min labarin da na samu shi ne wai ya ce yana jin kafafun shi na yi mishi ciwo yana son a kai shi asibiti. Shi ne aka ɗauke shi zuwa asibiti zuwa minti uku kafin bayan an fito da gida zuwa asibiti Allah ya mishi rasuwa.
To, yanzu wani hali ake ciki kenan?
To, gaskiya muna cikin hali na juyayi don saboda Coach Stephen Kashi ya bautan mu Najeriya a matsayin shi na ɗan ƙwallo wanda yake yayi shugabancin ƴan ƙwallon senior team Super Eagles a matsayin shi na captain, sannan kuma ya zo ya zama coach wanda shekara 19 ba mu ɗauki kofin Afirka ba, ya zo Allah ya ba mu nasara lokacin shi aka ɗauki wannan koyi ɗin. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya tana baƙin ciki ƙwarai da kuma duka masu biyan ƙwallon ƙafa. Shi yasa shugaban ƙwallon ƙafa na Najeriya ya ce duk league match da za a yi a tabbatar da cewa an yi observing in 2 minutes.
Wato, wannan shi. To, mu kuma sai mu ƙara da cewa Allah ya ƙara ba da haƙuri, Allah kuma ya sa a samu wanda zai maye gurbin shi. Dama akan ce kada Allah ya kawo ranar yabo. Muna ƙara ba ku haƙuri. Yawwa, mu ma mun gode. To, a ci gaba da hirar da muka yi da Professor Gobe na Maiwa a kan darasin da ya kamata 'yan siyasa su koya daga namijin ƙoƙarin da Hillary Clinton ta yi a zaman macen farko da ta samu yawan ƙuri'un wakilai da ɗan takara ke buƙata domin jam'iyya ta tsayar da ita 'yan takarar shugaba. Ga abin da Professor Gobe na Maiwa ya ci gaba da cewa.
Yanzu ƙasashenmu tun ba ƙasashenmu na Sahel ba da ƙasashenmu inda addinin musulunci a tashi, ya kamata mutane yanzu a zansaki mace in tana neman takara ta je ta yi takara. To, amma sai kiga tun cikin jam'iyyar siyasa ne ma suke ganin ake ware su. Sai kiga kuma in aka zo aka ce za a sa kama mayan biro, sai kike kawai can mata sai a ba su wani ma'aji ko ku a ba su sakatare mai kula da yanayin mata da yara kin gani to tun nan kamar wariya ta fara kira ana so a danne musu hakkin su da wuya ki an ce miki mace ta shugabanci jam'iyyar siyasa sai ho da ya zaman to tai kunar bakin wake
to mun gode da wannan tsokaci da kamana to muna tafi da maimaitawa ciki da gaskiya to amma a ci gaba da shakatawa da wannan waka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawa ciki da gaskiya
kan sha maganin sai naji kafana dai sun fara kaman naduwa haka kaman yanda an nada dorin kaji ina takawa kaman dolof ne ina takawa kon lokaci na fara jin kara a cikin kunwana a ido na dai suna rawa haka nan dukka jijiyan jiki na dai ya zama damuwa kaman alure ne da dubbanin alure suna soki na nace me kuma wannan
jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata muka fara tabo batun wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin wanda ya fito daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno wanda aka burkita masa rayuwa aka jefa cikin mummunan hali wanda ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanuwansa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce kwararru ne a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri musamman ma wani babban likita mai suna Dr. Dabkana wannan dafta wanda likitan kashi ne shine ya ce Mr. Alamsin yana fama da cutar fukar kashin baya to sai aka tura shi wajen wasu likitoci a wannan asibitin kuma wanda aka sa shi je guje-guje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta wanda ake kira Port's disease a turanci duk da haka an sanya shi shan wasu magunguna masu dankaran karfi na kashe kwayoyin cutar tarin fuka a makon jiya mun ji Mr. Alamsin ya fara mana bayanin yadda jikinsa da gabobinsa suka fara lalacewa ko suka fara shanyewa yau zamu ci gaba mu ji abubuwan da suka biyo baya lokacin da ya je kai kukansa da kuma yadda wani likitan da ya dauki hoton kashin bayansa da tsokar bayan da irin hoton nan da ake kira MRI ko kuma magnetic resonance imaging a turance ya bayyana masa ainihin abin da yake damunsa
daga can akan sha maganin sai naji kafana dai sun fara kaman naduwa haka kafafuwana kaman yanda an nada dorin kaji tafiyan kaji yake a dore haka nake ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kaman dolof ne ina takawa kon lokaci na fara jin kara a cikin kunwana a ido na dai suna rawa haka nan dukka jijiyan jiki na dai ya zama damuwa kaman alure ne da dubbanin alure suna soki na nace me kuma wannan na garzai asibitin nan naje ne korafi aka ce ai shi likitan baya nan sai aka muka je muka samu azalin shi Dr. Dabkana da mun je office likitan da ya raka ni muna mai bayani kafin nan magabi mu iso mun kira shi a waya mai bayani aka shi wayansa an kulle kofa mun je mun bude baya guduwa bayan awa daya muka koma office ya buru mun je mun same shi muka ce to gashi fa wannan fa ga abin da yake faruwa inji dan likita ita ai na riga na rufa ni shi ai muka ji ruwan da ya yi rifari na watan da wurin su azalin consultant ana ce masa Dr. Gabdo Haman Gabdo to shi gaskiya ba shine rubuta magani ba yaran gidansa ne yaran aikin sa yace to muka ya duba yace amma ba ba alaman TV a cikin wannan patient sai yace mu in zona na ce riga na ya buga bayana ya ta taba duk inda zai taba as physical examination bai ga komai ba sai ya tura ni wurin neurologist a karkashin wani yana ce mai Dr. Yakubu Ndatti a can muka je aka karkara rike ni suka fara gwaje-gwajen su fresh ko min da nayi na da sun ki suka fara hatta kashin bayana aka huda aka ja wannan bormaro ko barbun kashi wanda kwarama wani tiyata kan wancan na jimre ayi mini an je akwai sabon machine da suka kafa na ce MRI sun yi su ga cewa ko akwai akai waya nan duka ba a sami ko cutar tarin fuka kwaya daya ciki na ba shikenan sai ina jiran su da ko su kawo mini sakamakon wannan gwaji ina jira ba a kawo ba akwai wani da ana ce mai Dr. Balarabe nace to likita me yake damuna ne har yanzu ba ku samu abin da yana damuna ku bani magani ba sai likita nace a gaskiya ba mu same ka da kokoran cutar da zai samu ba ka magani ba sai dai mu ci gaba da baka magunan su dan taimaka jijiyoyinka a domin abin da magani na yayi maka da shikenan ina jira ran da muka yi MRI nan Bature da ya dasa machine din shine yayi mana gwajin nan na ga gara in tashi akan machine ya je na tayar da ni sai ya ce Alamson your pain is very severe is like something has hit you at the back for long and you may just require spinal cord surgery
a tronchi
ga mini a hausance yace mini Alamson kamar ciwon ka yi sanani da alama wani abu ya buye ka a baya tunda jimawa abinda kana bukata kawai a yi maka aikin fida na gadan baya wannan zai kawo maka saukin rayuwa sai na ji sauki to tunda ga gaya maka din ya daga ne kan gado muka aka kai ni kan dakin kwanciya na asibiti ina jira a bani sakamako har wayau wannan sakamako MRI wanda nayi a nan asibitin kwararru na Maiduguri sun boye sun kis bani 2006 na yi wannan gwaji 7-9 ina ta zuwa as outpatient ina ta lalacewa to a lokacin har na samu matsalan ji da wayan sabuwa akwai lik doctor na ENT na same shi na tambaye shi ni kam yanzu me yake faruwa ne duk maganda kuna rubuta ina sha baya warkar da ni me zai faru shikenan yace a gaskiya na dan samu illa a yanayin jijiyoyina amma dai Allah shine mai wakar suwa suna dan gwada nasu amma ina da hali in gwada wani asibiti to kaga na samu gaskiya nan likitan ido lokacin da aka aje ni aka kama ni akan gado ko an admit ni na biyu ana ce mai Dr. Askira an ce yazo ya review na shi da ya je duduba shi kenan yace ma report da ya basu through medical student wanda on call na neurologist sun aka ce suggest samu shi consultant na ophthalmologist ya duba ya yi bayanin shi recommendation na ido
amma bisa ga bayaninka ka samu matsala da jijiyoyin jikinka wanda ya shafi kunnuwanka da kuma ido shine wancan asibiti suka tura ka wani guri kuma domin ka samu taimako a wurin ko da ya
wannan daga kin sani baban asibiti ne daga asibiti section yanayin gefen kashi sai gefen jijiyoyin neurologist daga neurologist sune suka rike ni bayan da suka rike ni suka gayaci duk likitan da za su iya su duba duk abin da ina fama da shi har da su ophthalmologist din a wancan lokacin ophthalmologist abinda su suka faɗa gaskiya su bani da matsalan gani ba wani cutan ido da ina fama da shi su refraction night refraction text night da duk abin da za su yi su endoscopy na fannin ji duk nayi
amma a lokacin kana gani sosai
lokacin da ido da ina iya gane shadon mutum amma ba zan iya gane waye ne wannan azama domin komai ya zama mini kaman hazo ne wutin wata daya haka na duk gani ya tabarbare to shi abin da likita na fara yace ba is not that young man that you want to kill with itambutol wata dai magani da shi ya gane yan barna kenan
eh wanda aka fara baka wanda bai dace
da ni ba domin wannan dama magani kamar guba ne, amma guba ne wanda in aka sha zai kashe wani cuta. To yakan zama guba na gaskiya in an shashe ba tare da akwai cutan ba. To abin da suka yi asibitin Dr. Dufkana guba ne ya bani, ba tarin fuka a jikina aka bani ba maganin tarin fuka. Shine abin da ya kawo mini illan ji, ido da kuma matsalan karan da ina ji a kaina da duk yanayin jijiyoyina a jiki duka ya shafa. Su zuciyana da sauran bangaren jikina duka in a ce akwai kwararru da za su yi bincike 100%, yanayina ya lalace. Jikina yanzu kamar itace yake. Tun daga can ina fama na ce sai da fara nawa anki. Na rubuta ma shi CMD. Akwai wani lawyer da na je Abuja bayan da na yi fama wannan, na ce bari in fara tuntuɓar lawyer. Shi ba zai iya so mai digiri ba, amma ya ce in je in samu wani lawyer a yi rigar process ban da kuɗi ya ban da 5 bisa ga humanitarian feeling. Na je na samu wani lawyer ya rubuta musu. To recommendation nasu da true lawyer suka ce in zan yi suing in suing su bas ba abin da za su yi.
Eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane, shi yasa ka nemi ka kai su kara.
Eh tun daga can na tuntube shi CMD din, yace in tafi bayan kaman after Xmas, that's 23rd of December 2008 na tuntube CMD nan,
wato shi shugaban
asibitin nan
gaba da
yake. Eh sai yace ai lawyer na ya riga ya rubuta musu, amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan December ya kare sabon shekara na 2009 san dawo. In akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da yafi nasu za su kai ni.
To da tura ta kai tura dai Alamsin ya nemi lauya domin kwato hakkinsa, wato ai kokarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magungunan da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Za mu ji irin hauragiyar da ta biyo bayan wannan a shirinmu na gaba da kuma halin da ake ciki game da lafiyar shi Ayuba Alamsin da abin da yake bukata a yanzu domin ya warke. Wakilanmu suna kokarin jin ta bakin wannan asibiti ko da wani abin da za su faɗi. A huta lafiya.
Lokaci ya yi da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba.
Da babban labarin jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da babban labarin ta da ke ambatu tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan yana cewa yanzu haka yana kan bincike akan batun cin hanci da rashawa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu kungiyar Jama'atu Nasarul Islam a Najeriya ta hannun babban sakataranta na ƙasa Dr. Khalid Abubakar Aliyu yana kira ga al'ummar musulmin Najeriya da su yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen yi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya bashi lafiya cikin hanzari. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne akan dambarwar siyasar jihar Kogi, inda ta ce gwamna Yahaya Bello ya samu nasara akan Mr. James Falaki a gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe, inda Mr. Falakin ke kalubalantar Yahaya Bello akan zamansa gwamnan jihar ta Kogi. A ɓangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin gwamnatin Najeriya akan katta kuskura ta mayar da 'yan gudun hijirar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe a yanzu, saboda a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar har yanzu jihohin na da 'yar matsalar rashin tsaro. A can cikin jaridar National Trail mai fitowa mako-mako ta yi wani labari ne da ke ambatu hedikwatar tsaron Najeriya na yin gargaɗi ga jama'a akan su kula sosai domin watakila kungiyar Boko Haram ta yi amfani da wannan wata na Ramadan ta shirya kai miyagun hare-hare a cikin jama'a. Har ila yau dai jaridar ta National Trail ta ambato shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki yana cewa an sace tsabar kuɗi har naira miliyan 12 a gidansa. Jaridar Leadership kuwa ta ambato na majalisar dattawan Najeriya ni daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani yana yin korafi akan wasu kalamai masu zafi har ma da barazanar kisa. Da sanatan yace gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Yar Rufa'i yayi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a karamar hukumar Giwa. A ƙarshe dai da jaridar ta Leadership za mu kammala, inda ta bugo labarin cewa wasu ƴaƴan wata sabuwar kungiyar tayar da kayar baya a yankin Niger Delta ta yi barazanar kai hari a fadar shugaban kasar Najeriya dake Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin, wato irin ra'ayin da kuma sauraro kuke bayyanawa.
Salamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na jiga local government. Ina kira ga ƴan kasuwar Najeriya musulmi su dubi Allah, su dubi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su dubi wata ramalana mai albarka, a tausaya, a rangwanta, ko ku Allah ya rangwanta muku. Daga dan uwa mai Allah na jiga local government.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, ni ne Sani Bala dake wuri Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga musulmi ƴan uwana ƴan Najeriya, shekara kamar yau ne a gurin Allah, da su Allah ya kama watan azumi. Ina kira ga ƴan kasuwanmu na Najeriya dan Allah dan Annabi ku tausayawa talakawa, ku yi rangwame a kayan abinci, saboda abincin mu shi talaka ya fi damuwa ya fi kuma amfani da shi. A ce yanzu ta kaya ta cewa yanzu akwai mutane da abinci ya fi ƙarfin shi a ƙasar nan.
To yanzu kuma sai nasiha albarkacin wannan wata na azumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Dr. Muhammad Kabir, mataimakin babban limamin masallacin Juma'a na Abuja. Al-Qur'ani haka yake dauke da abu mamaki. Da yayin maganar azumi a gaban ayar sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su, kace musu fa inni qarib, ina kusa da su. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako na ko ya nemi agaji na. To tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi musamman a cikin wannan wata, don haka mataki na farko shine ina kiran ƴan uwa musulmai na Najeriya baki daya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i, saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki ta tsaro. Addu'a ita ce magani na gama gari, wanda idan mutum ya rike to ya rike komai. Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da yayi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a. Komai da yayi ya yi shi ne da addu'a, daga nan kuma ya samu ya yi nasara har ya kai ga inda ya kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi ta yi, kuma Allah madaukakin sarki ya karba. Lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar, addu'a yayi, ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri, daga makircin masu makirci. Har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar har sai da mayafinsa ya fadi. To kaga kenan, ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi, ya tsare al'ummarsa, to mu ma da al'ummarsa ne, sai mu dage mu ci gaba da addu'a da kyautata ayyukanmu da kyautata imaninmu, mu ji tsoron Allah, mu kame kanmu ga barin duk wani abu na sabo, sai mu samu Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan addu'a, kuma cikin ikonsa da yardarsa sai ga lalle lalle ya fidda mu daga ciki.
To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ma sauraro, muna fatan za ku gafarce mu. A saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da takaitattun labarai kamar yadda muka saba ba. To amma idan Allah ya kai mu, sai kuma shirinmu na la'asar za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa jin mai alice daga nan birnin Washington DC.